نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin na Masjidu Ad-Da'wati wal Irshad anan anguwa ta Cité de Pitié nan Benin Niamey inda muke gabatar da karatun littafin Bulughul Maram a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu iko aiki da abin da muke karantawa a kafin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai ƙara da aka kawo ba tambaya bace ƙara ne aka kawo wani bawan Allah ne tuzuru daga cikin ɗalibai yace yana so a jama abokan su sabin aure kunnai yace sun kasance sabin auren nan kamar yanda fadi nake faɗa muku suna hitowa da dare su da matan su wajen motsa jiki to idan suka kawo daidai wajen su dan su ba su haushi sai su rungume juna ko kuma a azama juna hannu yace to yana so a ja musu kunne akan wannan shin wannan wai ya dace abinda suke ko kuma bai dace ba wannan shine kenan an gane da kyau ko mata da miji suna tahe daga cikin abukan su sai sun zo daidai da su sai su rungume juna suna dariya jayyid a tabbas wannan tambayar a farkon ta akwai abin dariya amma sai dai ga duk wanda ya san baɗininta akwai abun haushi ne domin wannan abin ya kumshi abubuwa kamar haka abun harko wannan abun da suke yi su wannan ma'auratan na harko a cikinsa akwai rishin kumiya wanda rishin kumiya ne kai tsaye ku rungume juna a gaban mutane me yasa ba za ku yi ba a can kuka je a ɗaki ko da yake an san ana yi to dan me yasa bayan kuna yi a cikin ɗaki sai kun zo ga titi kun nuna wa mutane kamar ku kaɗai ne kuka yi aure ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alhaya'u ma kana fi shay'in illa zana ita kumiya bata shiga a cikin komai face sai ta kawata shi kumiya tana daya daga cikin siffofi na mutanen kirki kumiya tana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alhaya'u min aliman kumiya tana daga cikin imani sannan ya zo a hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba Umar labari yake cewa an nuna mini aljanna na shiga a cikin aljanna ina yawo sai naga wata mata tana wanke jikinta a kusan wani katon gida sai na tambaya wannan gidan nawa ne sai aka ce min na Umar ne sai manzo Allah yace sai nayi sauri na kauda kai na bar wurin yace dan saboda lokacin da na tuna da cewa kana da tsananin mi kana da tsananin kishi nan mun shigo babu na kishi ne an ga yadda ke ko manzo Allah ce dan saboda kishin ka shi yasa na mene sauri na barwuri a Umar sai ya hoshe da kuka yace a alayka agharu ya rasulullah shin akan ka zan yin kishi ya ma'aikin Allah bana muhallu shahida anan sai manzo Allah namuna yana daya daga cikin siffatan mutunan kirki ya siffantu da kumiya sannan kuma ya siffantu da kishi idan mutun ya kasance baya da kishi baya da kumiya to tabbas alkhairi na addini gaba daya an kwace masa shi ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar sosai akan rishin kishi domin wannan rishin kishi ne ka zo a gaban mutane kana rungumar iyalinka bayan rishin kumiya ga rishin kishi a hadisi mai tsoratarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salasatun la yadkhuluna aljannata wa la yanzuru Allahu ilayhim yawm alqiyama masu nau'in abubuwa guda uku ba za su shiga aljanna ba sannan kuma ranar tashi alqiyama Allah ba zai musu kallo ba kallo na rahama daga cikin su sai manzo Allah ya zano addayyuf daga cikin su shine mara kishi wanda baya kishin iyalinsa baya kumiyar kare mutuncin iyalinsa kina wannan idan suna wannan su siffanto da wannan siffar wanda duk mutunan kirki yana kokarin ya ga ya siffanto da siffa ta kumiya da kuma kare mutuncin iyalinsa kina wannan shine abu na biyu abu na uku kuma a wannan wurin idan ya kasance suna yi ne dan su yi musu izgili to sai mu ce musu su wanda ba su yi ba dan ba su so bane su ma suna so su yi amma me ne ba su samu ba dama ce ba su samu ba haka ne Allah ya mi ya kaddara musu don haka in kuna musu izgili kaman kuna musu mi kaman kuna ma Allah gori ne da bai aurar da su domin shi ke ba da auren amma idan ya kasance kuna yi ne dan saboda ku kwadaitar da su akan su ma su yi auren to a wannan wurin sai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi amma kun kauce hanya idan za ku kwadaitar da su aure ba sai kun zo kun rungume juna gaban ku ba ya isa ka sa a dafa sabbi ayi kule roti a gidanka ka kawo akan table ka gaye to su zo su ci wannan idan kai kayi mi ka sa sun ji dadi kuma sannan kayi mi ka kara samu sa shauƙin aure kuma ka samu lada amma wance idan kai zunubi zaka samu an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan ba dabi'a bace ta kwarai ya saba ma kumiya ya saba ma kuma meke da suna abinda aka dabi'anci mazan kirki da shi shine na kishin iyalin su su bi tsoron Allah su bar wannan Allah ya shirye da mu gaba daya wannan shine nake na abinda zan cewa yayi wannan tambayar kuma na bada amsa ta ne dan saboda a cikin anguwar yake shi yasa kenan sautin last week na kai ma ina ji sabin angayen shi yasa nace zan bada amsar ta dai zamu tashi babu nawaqidul wudu babu yin bayani akan abubuwan da suke warware arwalla abubuwan da suke warware arwalla jayyid idan muka lura wannan littafin yana tahiya ne akan salsala a baya an nuna muna kitabul miya ko kuma an nuna muna ga yanda ruwan da ya dace mutun ya arwalla da su ga cikin abin da mutun ya dace ya arwalla to shine a yanzu sai aka nuna muna arwallai ya kamata ko kuma in kayi ta wani abubuwa ne suke walwale ta tunda an yi muna ya ake arwallar kenan shine babu nawaqidul wudu abubuwan da suke warware arwalla hadisi na farko a cikin wannan babin an Anas ibn Malik an karbo daga Anas dan Malik qala yati kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa sun kasance ala ahdihi azamanin sa yantaziruna al-isha'a suna jiran isha'i hatta takhfiqa ru'usuhum har sai ya kai ga kawunan su suna gangadi shine takhfiqa ru'usuhum har sai ya kai ga kawunan su suna gangadi thumma yusalluna sannan su yi sallah wala yatawadduuna basayin arwalla akhrajahu abu daud ya hutar da shi wa sahahu ad-daruqutni al-imam ad-daruqutni ya inganta shi wa asluhu fi muslimin asalin hadisin kuma yana a cikin meke da suna littafin Imam Muslim kenan sahih Muslim wannan hadisin Anas bin Malik yake cewa sahabban manzo Allah sun kasance a zamanin sa suna jiran sallar isha'i domin sallar isha'i a dabi'ance manzo Allah ya kasance yana yin ta wataran ya jinkirta wataran ya mi wataran ya gaugauta shine a hadisi wanda zamu karanta a gaba yake cewa idara ahum ajjalu ajjala wa idara ahum abta'u abta'a idan yaga sun yi gaugawa sai ya sauri ayi sallar isha'i idan kuma yaga busu yi saurin zuwa ba sai ya kyale su sai can tsakiyar dare sannan sai ayi sallar kenan shi yasa wataran idan manzo Allah ya jinkirta har dare ya shiga sai ya kai ga mutane suna gangadi suna jiran sallar kenan yace idan kuma manzo Allah ya zo za su yi sallah ba tare da sun yi arwalla ba wannan hadisi me yake nuna muna abu na farko da wannan hadisi yake nuna muna shine kwana yana mi kwana yana walwale arwalla domin idan baya walwale arwalla da ba ma sai an kawo muna wannan hadisin ba na cewa suna gangadi kuma su tashi su yi mi su tashi su yi arwalla kenan annawmu min nawaqidil wudu kwana yana daga cikin mi abubuwan da suke warware arwalla abu na biyu wannan hadisin sai nuna muna ashe ba kowanne irin kwana bane yake walwale arwalla an gane da kyau ko dangane da wai kwana yana walwale arwalla ko baya walwale arwalla malumai sun kasu kaso kamar haka na farko akwai malaman da suka tai kai tsaye kwana baya walwale arwalla kowanne irin kwana ne dalilin hadar cikin dalilin su wannan hadisin amma wannan ra'ayi ne marjuhi ra'ayi ne wanda yake me yake da suna baya da inganci akwai wanda suka tai akan cewa kwana kowanne iri yana walwale arwalla an gane da kyau ko kowanne irin kwana kai yana walwale arwalla to wanda suka tsaya tsaka tsakiya sune jumhur mafiyancin malamai sun tai akan cewa a'a kwana yana walwale arwalla amma ba kowanne irin kwana ba to anan sai suka samu sabani to wanne irin kwana ne ke walwale arwalla shi wannan hadisin kai sai yana nuna mana cewa ashe gengedi yana walwali arwalla baya walwali domin gashi sahabbai suna gengedi manzo Allah yazo kuma su tashi sallah ba tare da sun abu ba to anan sai suka ce kenan kwanan da baya walwali arwalla shine annawmul khafifu shine kwana mara nauyi domin akwai kwana mai nauyi akwai mara nauyi kwana mai nauyi shine wanda kana yin sa baka ma san a wace duniya kake ba ma'ana idan za a tada ka ai karaman dan karaman bibiga hakan ga bai tada ka sai an ji shiga kenan shine kwana mai nauyi sannan kuma wan naumu muttaj'an da kwana a kishingide daga lokacin da mutun ya kwanta a shingide ya kwanta to a wannan lokacin kwanan da zai yi koda yana koda baya koda bai jima ba a wannan lokacin kwanan zai kare arwalla an gane dake ko wannan muka zo a hadisi na gaba zamu kara bayani shi mai bayani mai fadi a takaice dai wannan ya nuna mana kwanan da yake walwali arwalla shine kwana mai nauyi ko kuma kwanan da aka yi takwance amma wanda aka yi dazzamne gengedi to wannan baya kare arwalla jayyid sai hadisi na gaba malai yake cewa wa Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tace جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة إر أبي حبيش تازو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجمع منظر الله فقالت سيتتي يا رسول الله يا مائك الله إني امرأة أستحاد فلا أطهر نيمة تتي ود جين يكي زبو متى يكي تيغ بد جبو متى باين هايلا شين أكتما دم الاستحادة damu listihada jini ne da yake ci gaba da zubuma mata bayan na haila ya kare an gane dake ko tace ni mace ce da jini yake ci gaba da zubo mini fala athur bana tsarkaka a koda yaushe jini yake zubo mini afa ad'u salata shin zan bar sallah qala la sai manzo Allah ya ce a innama zalika irqun ai shi wannan jinin da yake ci gaba da zubo miki jijiya ce bana wata jijiya ce ta gabce walaysa bihaydin ba haila bane haila ce ke hana sallah amma shi wannan baya hana sallah fa idza aqbalat haydatuki idan haila ki ta fuskanto lokacin hailan ki yazo fa da'i salata to ki bar sallah wa idza adbarat idan ta bada baya ma'ana lokacin hailan ya kare faghsili anki dami to ki wanke wannan jinin thumma salli sannan ki sallah muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa وللبخاري رواية إمام البخاري ثم توضئي لكل صلاة سننكي أرولا قوة صلاة وأشار مسلم مسلم يعينوني إلى أنه حذفها عمدا أكن تيوى ياتري ون النكر شني دقنقن معنى ثم توضئي لكل صلاة ياتري سني دقنقن كنا أتكيت فاطمة بنت أبي حبيش تزوج مزالة تتي جنينا تيغ بدا زبومتا baya daukewa shin za ta bar sallah sai manzo Allah yake mata ai jinin da yake ci gaba da zubo miki ba na haila bane yanda zaki shine idan lokacin jinin haila ki yayi kwanakin da kika saba yin haila sai ki tsaya da sallah idan kwanakin suka wuce sai ki ci gaba da yin sallar ki amma da sharadin duk arwal duk sallar da zaki kimi duk sallar da zaki kimi ki arwalla an gane dake ko jinin istihada da jinin haila daban-daban ne sun sha bamban idan muka zo babin na haila zamu bambance su insha Allah a takaice wannan hadisi na mun da cewa ashe macen da jini baya dauke mata yana zubo mata a kowane lokaci hukuncin ta shine duk in ta zo sallah sai ta yi arwalla idan ta fara yin sallah da a ce jini zai zubo mata to za ta ci gaba da sallar ta ne wannan kuma hukuncin sa ya shahi hatta mai yoyon hutsari wanda yake yoyon hutsari idan yayi arwalla ya fara sallah cikin sallar hutsari yoyo masa ba zai ce kada sallah ba zai ci gaba da sallah domin yana da mi yana da larura an gane dake ko wannan shine kenan abinda wannan hadisin yake karantar da mu insha Allah kamar yadda muka taba bada amsar wata mata da aka yi masihiri da muka kawo sihiri a malamu usihi suke da ake ce masihirun nazif shine za a ma mace sihiri jini ya ta zubo mata baya tsayawa to kun ga irin wannan da aka ma irin wannan sihirin su ma hukuncin su guda kenan wannan jinin da yake fito musu ba zai mai ba ba zai hana su yin sallah ba hadisi na gaba wa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu an karbo daga ali dan abi talib yadda Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace kuntu rajulan mazza'an na kasance mutun ne mai yawan mazi shine mazza'an, wannan siga ce ta mubalaga. Na kasance mutun ne mai yawan zubda mazi, fa amartul miqdada, sai na umurci miqdad an yas'ala annabiyya sallallahu alaihi wa sallam, ya tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa. Fa sa'alahu, sai ya tambaysa. Fa qala, sai ya ce fihi alwudu'u, a cikin sa akwai arwalla. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito sa, wal lafzu lil Bukhari, amma wannan lafazin na Imam al-Bukhari ne. Kina Ali ne yake cewa ya kasance mutun ne mai yawan mazi. Me ake ce ba mazi? Wasu ruwa ne da suke hito ma da namiji a lokacin da ya sha'awa, ruwa ne wanda suke mahutar su da mahutar hutsari duka guda ne. Shi yasa hukuncin su hukuncin hutsari, kamar yadda idan hutsari ya samu jikinka sai ka wanke kuma ka wanke wurin, haka shi ma mazi kishi maniyi ko shi za ka yi wanka ne, amma ba dole ba sai ka mi sai ka hudda shi daga inda kayan suke. Kenan shi mazi dole ne hukuncin sa hukuncin hutsari. Kenan kamar sa shine kamar hutsari yake, amma shi yana da tsari, yana da yabki, kuma baka san lokacin da yake fito maka ba, sai ka ji danyi kishiyar maniyi, shi wanda idan zai fito maka sai ma ka ji wata mai kira suna kamar an tsokane ka. To amma shi mazi baka ma san ya fito maka ba, sai ka ji danyi a cikin wando. To irin wannan shine ya samu Ali radiyallahu anhu. Mafi yawanci wanda yake sama su ne wanda Allah ya jarabta da yawan sha'awa, ko kuma lokacin kahin mutun ya aure, kahin mutun ya aure wannan ya fi yawan samun sa. Amma shi Ali anan kun ga da auren sa, domin a wata riwayar yace ina da yawan, ina mutun ne mai yawan mazi, sai na shi kumiyar in tambayi manzon Allah dan saboda ƴar sa da nake aure da ita, sai nuna cewa anan shi yana da mi, yana da aure, amma dai Allah ya yi sa ne mutun ne mai tsananin sha'awa, shi yasa wannan yake da suna yawan mazi yake hito masa. Yace sai ya shi kumiyar ya tambayi manzon Allah, sai ya umurci miqdad, yace ma miqdad ya je ya tambayi mishi manzon Allah ya ne hukuncin sa. Sai manzon Allah ya ce masa fihi alwudu, akwai arwalla, ma'ana da ya huto maka to kai arwalla, ka wanke gabanka kai arwalla. A wata riwayar manzon Allah ya ce wandah farjaka, kai ya fama farjin ka ruwa. Me ake nihi anan? Shine idan Allah ya sharabce ka da yawan zubda mazi, yana daga cikin mahotar da zaka yi shine idan kai sarki sai kai ya fama wandan naka ruwa, inda al'aurar ka take zama cikin wando sai kai ya faruwa. Malumai suke ce abin da ya sa manzo Allah ya umurce sa da yayyafa ruwa shine dan ya ba shedan kumiya, dan kada shedan ya mi ya jarabce sa da sa masa shakkar arwalla ta kare. Kenan wannan danyin da ya sa a cikin wando, sai ya kasance a duk lokacin da ya shi danyi sai ya kawo a cikin kansa menene? Ruwa ne, ba mi ba, ba mazi ba. An gane da ke ko? Wannan ita ce hikimar. Kenan duk wanda Allah ya jarabta da irin wannan, wannan shine mahuta. Idan kace ba za ka yi haka ba, to a kullun za ka kasance a cikin shakka. Kenan wannan hadisin abin da yake nuna muna kamar haka. Na farko yana nuna muna dai kumiya bata hana mi, bata hana neman ilimi. An gane da ke ko? Akwai ɗaya daga cikin malamai suna da aqwal, suke cewa la tatrukul ilma haya'an, la tatlubul ilma riya'an, wa la tatruku haya'a. Suke ce kada ka nemi ilimi dan riya, sannan kuma kada ka bar sa dan saboda kumiya. An gane da ke ko? Wannan shine kenan. Kenan idan ma kana shin kumiya, kai yanda za ka yi, ko da tambayar ba ka yi ta ba a direct, ka yi ta indirect, kai ne abin ya shafa, amma sai ka ce malam wani kaza ya yi kaza, alhali kuma kai ka yi sa, dan dai kada mi, dan dai kada ka rasa wannan fa'ida. Kenan kun ga Ali kumiya bata hana masa ba, ya nemi ilimi. Sannan na gaba yana nuna muna shi mazi yana ɗaya daga cikin abin da suke mi, suke lalata arwalla. An gane da kyau ko? Kuma hatta ma akwai wanda Allah yake jarabta su da shi ya kasance musu kawar mai mi, kawar mai yoyon hutsari. Kaman ba ajima ba, wani dan uwa ya tambaye ni, shi ba ma nan yake ba, yana can wajen kasashen Turawa, yace baya da aure, amma ya kasance shi bai ma san meye mazi ba, yace shi wasu ruwa ke fito masa, yana ta neman magani, yana ta neman magani. Kun ga matsala ko? Shi wasu ruwa ke fito masa, bai san wani irin ruwa bane. Da na samu lambar na mishi tambayoyi, ya bada amsa ga yanda kallon ruwan suke, ga lokacin da suke hito masa kaza da kaza. Sai na ce masa to wannan jarabtawa ce? Kace masa kana da aure? Ya ce a bai da aure. Ce to wannan yana ɗaya daga cikin dalili. Babban magani shine kai kokari kai mi, kai kokari kai aure dan wannan abin ya rage maka. Sai na ce masa to ga mahuta, idan kana a cikin ibada ruwan suka hito mata suka hito maka to ba za ka kaje ibadar baka ci gaba da ibadar ka kuma a duk lokacin da kai tsarki sai ka yayyafa ma wandan ka ruwa duk danyin da zaka ji ka sa a cikin ganka menene danyi ne na ruwa ba danyi ba na wancan domin shedan ne yake so yayi mi yayi yawo da hankalinka an gane da kyau ko wannan shine kina insha Allah ba shi ko to san karan ne yawa ko menene an ka ba ce ne to sa wancan yake cewa hadisi na gama da yake cewa wa Aisha ta annan nabiy sallallahu alaihi wasallam daga Aisha lallai annabi tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa qabbala ba'd nisa'ihi ya sumbaci wani sashen matayansa dai daga cikin matayansa thumma kharaja ila as-salati sannan ya huta zuwa sallah wa lam yatawadda bayyar walla ba akhrajahu ahmad ya huta da shi وضعفه البخاري الامام البخاري يا ضعيفا تدشي kinan Aisha ta take ba take ba da labari manzo Allah yayi arwalla sai ya sumbaci daya daga cikin matayansa ya huta zuwa sallah kun bai sake arwalla ba a ƙarshe dai al-Imam al-Bukhari ya zaifantar da hadisin amma sai dai akwai malaman da suka ingantar da shi an gane da kyau ko kuma bayan wannan idan ma hadisin ya zamanto da'ifi akwai wasu ruwayoyi da suke karfafa wannan hadisin wanda suke nuna eh haka ne manzo Allah yakan yi arwalla kamin ya tayi sallah yayi ma dai daga cikin matansa sun ba sai ya huta ya tayi masallaci ba tare da yami ba ya sake arwalla kinan wannan hadisin me yake so ya karantar da mu wannan hadisin yana so ya karantar da mu ne akan cewa ashe tabin mata baya daga cikin abin da yake mi yake walwali arwalla kishiyar wasu malamai da suka tayi akan haka idan ka tabi mace akwai a cikin mazhaban malikiya wanda suke da wannan ra'ayi idan ka tabi mace arwallaka ta mi arwallaka ta kare kun ga wannan magana mafi inganci shine ba ta kare ba akwai wanda suke rarrabawa idan ka tabi ta dan ka ji dadi an gane da kyau ko ma'ana dan sha'awa ka tabi ta to kun ga nan manzo Allah sun ba yake yi sun ba godan me ake yin ta dan ba da haushi ake yin ta da a ji dadi an gane da kyau ko kina wannan shine babban dalili na cewa wannan ba ra'ayi bane mai inganci kinan bayan wannan kuma akwai riwaya Aisha take cewa tana sallah da dare manzo Allah yana sallah da dare tana gaban sa tana sallah a lokacin babu hutuna dan manzo Allah yazo zai sujada to kawahunta suna a wajen daidai alkiblar sa idan zai sujada sai ya zungure ta sai ta jayi kawahu yayi sujada tace idan ya tashi daga sujada ya kuma sai ta mai da kawahunta tana a cikin kwanan ta duk in yazo sujada sai ya zungure ta to kun ga zunguran nan tabi ne kinan duk wannan dalili ne akan cewa tabin mace baya walwali arwala sai idan bayan ka taba an yi wani abu ka taba sai ka ji danyi to a wannan lokacin kuma ai sai aje ai arwala wannan wandan kuma ami a matse shi wannan shine kinan insha Allah hadisi na gaba wa Aisha radhiyallahu anha wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala an karbo daga Abi Huraira yaddar Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an idan dayan ku ya samu wani abu a cikin cikin sa fa ashkala alaihi sai ya shigar masa cikin juna akharaja minhu shay'un shin wani abu ya huto masa amla ko bai huto ba sai manzo Allah ce fala yakhrujanna min almasjid kada ya huta daga masallaci hatta yasma'a sautan har sai ya ji sauti aw yaji darihan ko kuma ya ji wari akhrajahu muslim ya huta da shi kina wannan hadisin Abi Huraira yake cewa manzo Allah yake cewa idan dayan ku ya ji wani abu a cikin cikin sa sai shiga masa cikin juna shin yayi iska ko bai yi iska ba to manzo Allah yake kada ya saurin huta kai tsaye ya tsaya ya tabbatar yayi iskan ko bai yi iska ba ta wace hanya imma ya ji kara ko kuma ya jimi ya ji wari dama tusa ba ta wuce wannan imma mai kara ko mai sacciya ita ce ke wari ita an muguwa ita kuma wacce mai kara ita kuma ai tona asiri an gane da ke ko waccan tana cutarwa ba ta tona asiri domin ba san waye ta ba ita kuma wannan me take ita kuma wannan tona asiri take amma kun baka cutar da mutane ba wani malamin mu yake ba mu labarin cewa shi lokacin da yaje a karatu a wajejen Larabawa, sai mamaki ya kama sa, ana cikin karatu sai ya ji wani ya daga bayansa ya yi kuyi, kuma an ci gaba da karatu ba amma wanda ya damu, shi kuma sai ya dago kai ya ta kalle-kalle. An gane da kyau ko? Su ke yi amma shi ke jin kumya. Wata ran sai ya tambaya abokin nasa, waya aka yi? A ce, ha, ce wani abu me aka yi? Ina shi ana tusa wani sai ya yi iska, sai ya yi tusa, ya ce to me aka yi? To ai mu wannan idan mutum ya wannan abu a wajen mutum ya yi abin kumya, idan mutum ya yi sama kasa tashi ke goye duke kansa, ya ce a munan ba komai ba ne a wajen mu. Wannan shi ake ce ma Allah ɗai gari bamban. An gane da ke ko? Wannan shi ne kenan. To kun ga a nan manzo Allah ya ce kada ka mi, kada ka yi saurin tahiya sai ka tabbatar. Wannan hadisi babban dalili ne akan ka'idar da malumai suke cewa al-yaqinu la yazulu bi-shakki, ma'ana tabbaci shakka ba ta kawar da shi. Matukar kana da tabbacin ga abin da kake, to dan kana shakka bai kamata shakkan nan ta hana ka ci gaba da abin da kake da tabbaci ba. Bil misali yattadhihu al-maqam, lokacin da kake sallah anan kana da tabbacin kana da mi, kana da arwalla ko jayyid. To yanzu me kake shakka, ta kare ko bata kare ba? An gane da kyau ko? Baka da tabbacin ta kare ko bata kare ba, to a wannan wurin shikenan sai ka zamna akan asalin ka na tabbaci, shine ma'ana al-yaqinu la yazulu bi-shakk, shakka ba ta tahiyar da mi, ba ta tahiyar da abin da ake da tabbaci a kansa. Har yanzu ka'ida daga cikin wannan ka'idun suke cewa al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, asali shine komi ya kasance a yanda yake illa bi naqil, sai da dalili tabbatacce. Misali kana cikin arwalla, kana cikin sallah sai ka fara shakka arwalla ta kare ko bata kare ba, asali kana da mi, kana da arwalla, to sai ka tsaya akan asalin ka, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ga wani misali, ka fara sallah sai ka tuna kai na yi arwalla ko ban yi arwalla ba, an gane da kyau ko? Dai to nan me ya asali? Ha? Asali shine kowa bai da arwalla ko? Wannan shine asali, shine mutum bai da arwalla, kenan sai ka tsaya akan asali. To shine suke cewa man shakka hal fa'ala am lam yaf'al fal aslu annahu lam yaf'al, duk wanda ya shakka yayi abu ko bai yi ba, to asali shine bai yi ba, kenan sai tsaya akan asalin sa. Ba sai an gane da kyau ba, ka tashi da la'asar kana tunani kai nayi azhar ko ban yi azhar ba, kan baka da tabbaci kuma, to a wannan lokaci me zaka yi? Zaka ta asali na mi? Baka yi ba, an gane da kyau ko? Kenan sai kai sallar la'asar. Amma sai ka fara shakka kai lokacin da nayi sallar la'asar kin nan, wai an ya kuna yi tahiyya ko ban yi tahiyya ba, lokacin sallar magrib kuma kake tunanin wannan nayi tahiyya ko ban yi tahiyya ba, a wannan lokaci me zaka tsaya akan shi? A? Kai ko? Wannan shine amsa. Kai akwai ka'ida shi ma suke cewa la yu'tabaru ash-shakku ba'da al-fi'li wa min kathiri ash-shakki, ba aiki da shakka bayan an kare ibada. Kai ko an gane da kyau? Bayan ka kare sallah, can ka huta da masallaci sai ka shiga tunani kai nayi tahiyya ko ban yi tahiyya ba, in dai ba da dalili ko kwara ba da ya nuna maka da cewa ba kai ba, to shine zaka tai akan cewa kai ne kai. An gane da kyau ko? Ko kuma raka'a uku ce nayi ko raka'a hudu bayan ka kare sallah, to wannan ba za ka yi aiki da shi ba sai ka samu tabbaci. Kamar misali wani ya ce maka wani sallar duha da kai ina kallon raka'a uku ne kai, to a wannan lokacin sai ka je kai mi, in ba a dau lokaci ba ka je ka kara raka'a guda ko, in kuma an dau lokaci a wannan lokacin sai ka mi, sai ka sake sallar gaba daya. An gaya da kyau, wannan shine ma'anan man shakka hal fa'ala am lam yaf'al fal aslu annahu lam yaf'al la yu'tabaru ash-shakku ba'da al-fi'li wa min kathiri ash-shakki, ba a aiki da shakka bayan an kare ibada, sannan shi kuma wanda yake da yawan shakka shi ma ba zai yi aiki da shakka shi ba. An gane da kyau ko? Wannan ka'idar idan mutum ya rike ta zai warware matsalolinsa da yawa, musamman in Allah ya jarabce ka da yawan shakka, kada ka yarda shaytan ya lalata maka ibada. An gane da kyau ko? Wannan da manzo Allah yake faɗi mafi yawanci yana samu ruwan da suke da estoma ko kuma maradul colon, shine meke suna rashin lahiyar hanji, uwar hanji, to irin wannan shi ke sa wata ranka shi cikin ka ya kumbura, sai ka ji ya dan sut to lokacin da ya sutkin nan in ma ya kasance ta huto ta baya ko kuma a sutkin bakinta cikin ciki ne to a wannan lokacin idan bakinta cikin ciki ne ba zai tasiri akan sallar ka ba ba zai tasiri akan arwallar ka ba amma idan ya huto ta baya ka tabbata to a wannan lokacin zaka mi zaka walwale hadisi na gama da yake cewa a takaice dai wannan hadisin mahuta ne akan shakka akwai wani hadisi da yake makamancin sa in mun kara gaba sai mu kara fara bayani وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال انكر بو daga طلق بن علي يدر الله تكار تبتا a gare shi yace قال رجل وني متن yace مسست ذكري نا تبع الاورات او قال ko kuma yace الرجل يمس ذكره في الصلاه شك الراوي ne yace ko kuma cewa ne idan mutun ya taba farjin sa idan mutun ya taba gaban sa a cikin sallah عليه وضوء شن اكوي ارولا اكن سا فقال النبي صلى الله عليه وسلم شي من الله يتي لا انما هو بضعه منك اي شي وتصوكاتي daga cikin jikinka kamar ka taba kunyar kace ka taba kunya ai tsokace to shikenan akradahu alkhamsa marawaita hadisin nan guda biyar suka rawaito sa marawaita hadisi guda biyar wa zai ga muna alkhamsa kinnan a yau zani tsame rawahu alkhamsa manhum alkhamsa husayn aha manhum alkhamsa a abu daud nasa'i ibnu majah tirmizi taw to ya gai hudu soran guda a kawo agaji ne to ina tawayen shi husaini aha ahmad jazakumullahu khair wannan su ne kenan idan yake rawahul khamsa yana nufin wannan guda biyar kin su suka rawaito shi wannan tabbai da na muku ta tuna mini da lattizo wanda Allah ya ji kansa idan buku manta ba a kwanaki na taba tambayar rawahul arba'a mutum hudu suka rawaito waye ya rawaito sa akwai wani lattizo da yake a nan wurin an gane da ke ku shi ya bada wannan amsar bai ida ba dai akwai wanda suka cika mishi to ina bakin cikin sanar da ku akan cewa Allah ya masa rasuwa idan kuka lura kusan sati biyu ba ka ganin shi to rishin lahiyar ne na ajali ya same sa kenan a rana ta lahadi ko wace rana ce ranar lahadi ne ko a lendi ne ko lahadin dai ne ko yawa ran lahadi Allah ya masa cikawa muna fatan Allah ya masa gafara latija ne wanda gaskiya mu dai muna masa shaida da alkhairi dai mutun ne mai kyakkyawan dabi'u kuma mutun ne mai son karatu ku ji wanda tsuhan shi amma zai zo ya zamna anan cikin diyansa wanda yake magana ma mai waya jika da shi amma yana saurare da sauransu idan kun ga duka wannan abu ne wanda yake shaida ce duk wanda kaga yana son ilimi musamman ilimi na addini to kai masa shaida da alkhairi balle bayan ilimin mun gani a aikace yana kokarin aikata ilimin sa ina fatan Allah ya masa rahama mu da muka yi saura kuma Allah ya gafarta muna ya ba mu guzurin iskosu rasuwar sa ta girgiza mutane da yawa ina fatan Allah ya masa rahama wannan shine kenan jayyid kenan wannan hadisin talaka yake cewa wani mutum ne yace ya ma'aikin Allah bayan an kare sallah na taba zakari na a cikin sallah a wata riwayar sai yace mutum idan ya taba arzakarin sa a cikin sallah shin zai sake arwallar shi ta kare ko kuma kaka sai manzo Allah yace a'a ai shi wannan gaban naka al'aurar ka kamar wata tsoka ce daga cikin mi daga cikin jikinka kenan babu lahi akan ka akan ku kai arwallar wannan hadisin kai tsaye yake nunawa taba al'aura baya mi baya walwali arwallar to akwai labari mu je gaba yake cewa a gaba yake cewa sahahu ibnu hibban ya inganta sa wa qala ibnu al-madini ai daga cikin malaman hadisi yake cewa huwa ahsanu min hadithi busra wannan hadisin yayi hadisin busra inganci an ga yake ko wannan shine kenan hadisin busra gashi nan wanda zai zo nan gaba ma'ana yana nufin shi a ra'ayin sa wannan hadisin yayi inganci da hadisin da ya nuna cewa in mutun ya taba al'aurar sa sai yayi mi sai yayi arwalla shine hadisin Busra da zai zo nan gaba. Wannan ra'ayi ne na Ibn al-Madini. Za mu gani menene ma yake da suna ra'ayi mafi inganci. Wa an Busrata bint Safwan, an karbo daga Busra ar Safwan radiyallahu anha, yardar Allah ta kara tabbata a gare ta, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, yace man massa zakarahu falyatawadda, duk wanda ya taba al'aurarsa to yayi arwalla. Akhrajahu al-khamsa, mutum biyar suka hutar da shi. Wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban, al-Imam at-Tirmidhi da Ibn Hibban sun inganta sa. Wa qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari yace huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab, wannan shine abin da yake inganci a cikin wannan babin. Wani babi? Ma'ana babi na yin arwalla idan aka taba al-aura. Ma'ana shi al-Imam al-Bukhari ra'ayinsa shine idan mutun ya taba al-aurarsa sai yayi me? Sai ya sake arwalla. To kun gani akai sai akwai cin karo tsakanin wancan hadisin da wannan a zahiri, kamar yadda na sha gaya muku, la ta'aruda fi nususi, babu cin karo tsakanin hadisai ko aya da hadisi, sai dai mutun ya kasance hankalinsa bai kai ya gano ba yanda za a yi a bambanta hadisin ko kuma yanda za a yi bambanta aya da hadisi kin. Malamai suke cewa al-jam'u aula min at-tarjih, hada hadisai ingantattu idan suka zo shine yake da a ce za a yi aiki da wannan a bar wannan, domin wannan manzo Allah gaba ɗaya za a yi aiki da su. To yanda suke hada wannan hadisan guda biyu shine suka ce hadisun talqu, wancan yana bayani ne akan wanda ya taba azzakarinsa biha'ilin, da shakamaki. An gane da kyau ko? Ma'ana ka taba alhali akwai wani abu da ya shiga tsakaninka da hannunka, to a wannan lokacin arwallaka ba za ta mi ba, ba za ta kare ba. Kenan man massa zakarahu biha'ilin ko kuma wara'a ha'ilin lam yanqud wudu'ahu, duk wanda ya taba al'aurarsa a bayan wata sutura, to al'aurarsa dalilin wannan arwallarsa ba za ta kare ba. Sai suka ce wannan hadisi shi kuma na biyu yana bayani ne akan wanda ya taba al'aurarsa ba tare da ha'il ba, ba tare da wani shakamaki ba, to shi arwallarsa ta kare. An gane da kyau ko? Haka ake hada hadisan. Yana daga cikin abin da zai nuna wannan hadisin na gaba shine akwai wata riwaya ko da yake wasu malamai suna ganin da'ifi, ya ce akan cewa wannan mutunan sai da ya fayyace idan mutun ya taba al'aurarsa ta hanyar wani abu yana akanta. To sai dai a riwayar ta inganci shine an tabbata dai a cikin sallah ne. To sai suka ce idan ya kasance a cikin sallah ne, ko tabbas ba ta yi wa mutum yana a cikin sallah ya zura hannunsa a cikin wando don saboda ya taba al'aurarsa, dole ya ji kaikai ne ya shafa a ina a saman wandonsa ko kuma a saman izarkinsa. Kinan dalilin wannan suka ce wannan kine na bayani idan da wani abu a sama ne, amma idan ba komai a sama da tahin hannunka ka taba, to wannan arwallaka ta kai. Daga cikin malikiya akwai wanda suke rarrabawa idan mutum ya taba dan ya ji dadi, ko da a ce akwai shakamaki, ko da akwai wando sama, in ka taba dan ka ji dadi, suka ce arwalla ta kare. Idan ka taba ba dan ka ji dadi ba amma sai ka ji dadi, ai an gane ko? To arwallar ta kare, waye kai ga? Amma idan ka taba dan ka ji dadi sai baka ji dadin ba, to arwallar ta kare dai. An gane da kyau? Shine wannan mafi yawanci irin wannan abu akwai da mai kai a cikin su. Dai kinan abin da yake magana wanda take babu daurin kai a cikin shine in ka taba da shakamaki arwalla tana nan. Ka ji dadi ko baka ji ba, oho, sai dai idan ya kasance da ka taba wani abu ya huto, to wannan dole sai ka yi arwalla, tunda za ka yi arwallan ne ba dan ka taba ba dan me? Dan abin da ya huto. Idan ka taba babu komai, ka ji dadi ko baka ji dadi ba, wani abu ya huto ko bai huto ba, arwalla ta kare sai ka sake. Bar mu zo ga wani misali wanda shekaran jiya nan wani dan uwa ya kira ni ya tambaye ni akan cewa idan mutun yayi arwalla, bayan yayi arwalla sai ya ci kai, bari in yi wanka sai bi shi da wanka, ya bi arwallar da wanka, bayan yayi arwallar ya kare sai ya wanka, yace to shin arwallar shi ta kare ko kuma sai ya sake arwallar? Wanka irin na soso da sabi ne ko kuma wanka dai wanda ba da soso da sabi ne ba? Wace amsa ce ya za ku bashi? Yayi arwallar daga baya sai ce kai bar ma an yi mai gaba dai sai ya wankan shi, arwallar ta kare ko ba ta kare ba? A'a, a daga hannu. Aha, jazakumullahu khair, wannan ita ce amsar da na bashi a kai tsaye. In wajen wankan yayi me, ya tabu an ga yake ko ya tabu mugu abu ko ya barci mugu abu ko tunda ita ce maza guta ko ita ce rayuwar mazaje to ya tabu makan shi kenan in wajen wankan ya tabu to shikenan arwala ta tabu ita ma an ga yake ko amma idan bai tawa kenan ka gani mallan yake da suna kenan ka ganin sai an fayyace in ka taba in baka taba ko arwala ka shikenan so da yawa akwai wanda suke yin wannan ni kaina ina yin wannan amma ina kokari da yanda za a yi ka in ga an kai wannan wurin kinan akai sai mutun zai yi wankan amma yayi kokari kada ya taba al'auran shi to wuri wanda yake dame min da kai shine wajen wankan janaba an ga yadda ke ko wankan janaba ai arwala ke kame akai ga zuba ruwa ko to kun ga anan shi ma kinan sai mutun yayi ne sai mutun ya kiyaye kinan wajen wankewa tunda shi yasa manzo Allah ya ce a farko mi zaka fara yi ka wanke mi ka wanke gaban naka da ka kare da shi kenan ba su ka kara taba shi kenan shi ka kare da shi shi sa ka ce ka fara da shi ka shafa mishi lahiya bayan ka kare shi kenan ka kare arwala sai ka zuba ma bangaren jiki ruwa wannan bangaren jiki ruwa an gane da ke ko wannan shine kenan insha Allah abinda shi alkhairi ga mutun yayi takatsan san musamman a wankan janaba bayan yayi arwala yayi kokarin nisantar hannunsa daga al'auran shi sai mu zo a hadisi na gaba وعن جابر بن سمرة أنكر أودا جابر بن سمرة رضي الله عنه يدل الله تعالى تبتا أجريس وعن عائشة رضي الله عنها أنكر أودا عائشة يدل الله تعالى تبتا أجريس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ظا الله زيرا دامين جعل الله سكارة تبتا أجريس قال ياتي من أصابه قيء أو رعاف دكوان دا أميسا ميسا كويرين شايسا duk wanda amai ya same sa aw ru'afun ko kuma me yake da suna habo an san habo ko jayid aw qalasun ko kuma tuki ban san me a wata Hausa akwai wani Hausa da ake masa ha gyatsa jazakumullahu khairan tuki ko gyatsa mun san gyatsa akwai da take biyowa da abinci akwai da bata biyowa kinan aw qalasun ko gyatsa aw madhiyun ko kuma mazi فليتوضأ تويي أرولا ثم ليبني على صلاته سنن يجينا أكن سلرسا يتجب دك إندي سيا وهو في ذلك الهالي أتكن ونن لا يتكلم بايا مغانا يجي أرولا باي بزي مغانا با أخرجه ابن ماجه يبو تدشي وضعفه أحمد يضعيفا تدشي وغيره دوصنسو ندك أتكن مرويتا حديثي وانا حديثي كنن Aisha take cewa manzon Allah ya ce duk wanda me yake da suna amai ya same sa yana a cikin sallah ko kuma habo ko kuma gyatsa wanda take biyowa da abinci ko kuma mazi to ya tsaye da sallah ya ji yayi arwala kada yayi magana sai ya komo ya ci gaba daga inda ya tsaya sai dai hadisin kashi wani iri ne da'ifi ne inda ingantacce ne da kun gani an sha jagwalgama an ga yadda ke ko mun san me nake yi da jagwalgama shine a za a sha matsaloli masu yawa ko wannan shine kenan hadisin bai inganta ba domin yana ɗaya daga cikin abin da suke lalata sallah al-harakatul kathira motsi mai yawa kun ga wannan motsin da mutum zai sai ya tahi ya nemo butar da zai yi arwala kun ga in wanda mazi ne same shi sai ya yi sai ya ce ya wanke ya wanke wandan kuma ya wanke mi ya wanke al'awarar tashi sannan kuma ya arwala kun gani me yake da suna an dau lokaci sosai kuma an ji kakkai magana kun ga wannan duka yana ɗaya daga cikin hanyar da zaka gane me yake da suna hadisi wanda zai inganta zaka ga a cikin shi mafi yawanci akwai abubuwa na tsanantawa ko kuma abubuwa wanda hankali baya dauka an gane da ke ko haka ne a cikin shari'a akwai abubuwan da hankali baya dauka amma abun da hankali yake dauka su shi yahimi shi yahiyawa an gane da ke ko wannan shine kenan wannan hadisin bai inganta ba wannan abubuwan gaba ɗayan su ba su kare arwala sai guda mazi kenan amai da habo ba su kare arwala sai in mutum ba su kare arwala sai mutum shi ya ga dama ya katse sallar shi ko sallar ba su katsewa sai dai ya kasance sun rinjaye ka ta yanda sai dole ka gusa daga inda kake to idan ka gusa daga inda kake to wannan lokacin arwalar ta lalace bari in ba ku misalin amai kana nan tsaye sai amai ya taho maka sai ka ruga da gudu ka je bakin kofa kai amanka ka kareke idan ka komo ya zaka yi zaka fara daga harko dan motsin yayi mi yayi yawa to amma misali a can ne amai ya kama ka sai ka zura bakinka a can ka bulbula abinka ka kare ka komo shikenan sai ka ci gaba da sallaka an gane da kyau ko wannan motsin da kai baya da yawa bai zai lalata maka sallah ba an gane da kyau wannan shine kenan insha Allah a hadisi na gaba وعن جابر بن سمرة عن كبودة جابر بن سمرة رضي الله عنه يدر الله تكارة بتا أغريسا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ونمتنياتا بيمنزن الله أتوضأ من لحوم الغنم شنزني أرو الله إذا نتنا من كنا من دبو بي قال يتي إن شئت إن كاسو قال يتي أتوضأ من لحوم الإبل شنزني أرو الله إذا نتنا من راقمي قال نعم يتي إيه أخرجه مسلم مسلم يهتد شي كنا وانا حديث واني متن يتنبي مزان الله إذا متن يتنا من كنانا دبو بي النعمة سوني نوء نبن سرو أقيا تمكيا أنغاي لكيوكو سوني معنا لكي سنة الغنم دكما إذا أكتي الغنم سوني وانا نوء قدابيو نوء نتمكيا دا نوء نأقيا sune alganam kananan dabbobi idan an ce annam su kuma bayan wayannan za a kara da mi saniya da mi da ragumi an gane da kiko nau'in su kina wannan su kuma sune annam sune bahimatul an'am kina idan ka ce alganam sune kananan to yace idan na ci naman kananan kananan dabbobi zan yi arwalla sai manzo Allah ya ce in ka so ba dole bane yace to idan naman ragumi na ci fa sai manzo Allah ya ce eh shi wannan zakai arwalla kina akai sai wannan hadisi yana karantar da mu cin naman raqumi yana wajabta mi yana ya wajabta arwalla to abun mamaki shine dan me yasa aka ce naman raqumi sai an yi arwalla alhali kuma shi ba najasa bane an gane da kego malamai sun yi ta kai kawo akan wannan asali dai idan manzo Allah ya ce ai abu kai sai shine ba za a yi neman dole sai an san dan me yasa aka ce ba an gane da shine asali idan dai kuma aka ga hikimar babu matsala matukar dai wannan ba zai saka yi shakka ba an gane da kiko dai kenan malamai suke ce yana kai daga cikin fa'idar shine raqumi yana da tabi'a ta shedaru an gane da kiko ma'ana raqumi kamar yanda yake abota da yake da suna jaki to haka yana yawan abota shedan kamar yanda yake abota da jaki yana yawan abota da raqumi to idan shi ya samu sa Allah ya ce idan aka ce ayi mi ayi arwalla yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna maka ɗabi'a ta raqumi cewa yana da shedanci akwai alamun shedanu tare da shi mafi yawanci shine hatta a garke nasu an hana yin mi an hana yin sallah dan aljannu suna son zama a wannan wuri bayan wannan kuma akwai wasu ɗabi'u da raqumi ya shahara da shi wanda mafi yawanci shedan ya shahara da su daga cikin ɗabi'un shine girman kai ka takama an gane da kyau ko au sake cewa takama kuti wannan shine kyan wannan takama da girman kai da raqumi yake da ya samu ta ne daga shedan da abin da ya kamata haka yana ɗaya daga cikin abin gakin shine keta akwai juriya amma horar da ya kamo ka to sai ka haiga gangaki duwa an gane da kyau ko shi yasa manzo Allah ce da kun ga ya fara muku wannan shirme to ku kashe shi kamar yadda wani raqumi yayi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan raqumi ya fara muku irin wannan taurin kai to ku kashe shi domin shedani shine yake so ya taso akhrajahu muslim kina akai tsaye cin naman raqumi na walwali arwalla wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah idan Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man ghassala mayitan falyaghtasil duk wanda ya wanke mamaci to shi ma yayi wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda kuma ya dauke sa mana wanda suka dauki gawar to su yi arwalla ko da yake akwai malaman da suke falyatawadda anan ai mana ya wanke hannayensa domin alwudu da larabci shine tsafta idan ka wanke hannayenka kinan fal yatawadda akwai kaida a wajen meke da suna malaman usul suke cewa idza ta'aradat haqiqatu lughawiyya wal haqiqatu shar'iyya فالبقاء على الحقيقة الشرعية idan lafazi yazo wanda yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta shari'a da ma'ana ta lugha suka ce to kai tsaye idan aka rasa abin da zai nuna waccan ce ko ba waccan bace to za a yi aiki da ma'ana ta shari'a an ga yana kyau ko shine alhaqiqatul shar'iyya muqaddimatun ala alhaqiqatil lughawiyya da larabci aka ce falyatawadda ma'ana shine ya wanke hannu ko kuma dai yayi tsafta ya takkabe jikinsa amma a addini da an ce alwudu me ake nihi arwallata me ta sallah to tunda ba a samu abin da ya rinjaye ba sai a ce akan cewa munan fal ya tawadda ma'ana yayi me yayi arwalla an gane da kyau ko shine ma'ana wannan kaida ce mai matukar muhimmanci za ta taimaka maka musamman a wajen tafsiri zaka ga a cikin alqur'ani wani wuri an faɗi sallah wa salli alaihim to me ake nihi da sallah a larabci kai tsaye sallah menene addu'a to a addini da an ce as-salatu me ake nihi Allahu akbar kamar yadda muka sani to wace ce ake nihi a to kun ga in ka san wannan kaidar sai ka mi sai ta taimaka maka a wajen mi a wajen walwale matsala sai ka diba wajen siyaki a gaba mi yazo idan yazo an kawo kabbara da sujjara sai a ce to wannan as-salatu me ake nihi wa salli alaihim salla waccan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi wani irin salla wanda muka saba ko kuma addu'a a kun gani anan sai manzo Allah yana musu ba sallah ta shari'a ba sallah ta me ta loga kenan ku yi manzo Allah salati mana ku yi mishi addu'a wannan shine kenan mun shiga wani babi wanda yake taimaka sosai yace akhrajahu ahmad ahmad ya hutar da shi wan nasa'i da imamun nasa'i wa tirmizi da imamun tirmizi wa hasanahu kuma ya inganta sa wa qala ahmad ahmad yace la yasihu fi hada albab shay'un babu abun da ya inganta a cikin wannan babin idan yace babu anan yana nufin ai babu man ghassala mayyitan falyaktashi ma'ana wanda ya wanke mamaki yayi wanka yace duk hadisin da yazo akan wannan bai inganta ba an gane da kyau ko kenan akai sai wannan hadisin a malumai na hadisi sun inganta sa ko da yake Imam Al-Albani shi ya sun da'ifantar da shi mafi yawancin malumai hadisin da akan cewa wannan hadisin da'ifi ne idan kai mamaci wanka ba dole sai kai mace kai wanka ba idan kuma ka doke shi ba sai kai arwalla ba amma Imam Al-Albani ya ingantar da shi musamman a cikin ahkamul janaiz kenan yana ganin cewa idan mutum ya mama mace wanka shi ma sai yayi wanka idan kuma kuka doke gawa kuka kama karaga kuka doke gawa to in an kare sai kun yi me sai kun yi arwalla to yana ɗaya daga cikin abin da zai nuna maka raunin wannan hadisin shine mafi inganci shine sallar gawa an da arwalla kin ta ko ba da arwalla ba da arwalla to wanda za su kamo gawa daga can cikin inda ake wanke ta in suka zo suka aje ta a gaban liman da zai mata sallah su in suka aje koma za su shi arwalla sai a ce liman jira su tashi arwalla su komo tunda sun dauki gawa sai sun saki arwalla haka ake yi ko ku gane ba haka ake ba ko suna ajewa kai tsaye su ma su shiga cikin sahu su yi mi su yi sallah sai nuna cewa ashe ba sai an yi mi ba ba sai an yi arwalla ba an gane da kyau ko to suke cewa idan ma wai ana gani sai an yi aiki da hadisi suke ce to wannan hadisin yushmalu ala an-nadabi wal istihbab za a dora shi ne akan mustahabbi in ma wai hadisin ya inganta to ba yana nuna dole sai kai arwalla ba in ka kama gawa ana nuhu ana so kai arwalla an gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice kenan malam ya kawo wannan hadisi yana nuna cewa tabin gawa baya walwali arwalla kamar yanda wasu malamai suka tai a ga haka وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه عبد الله بن ابو بكر يدعى الله تكار تبتا اغريسا ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله يتي للي اتكي لتاهم دمان صلى الله يربو تاما عمرو بن حزم دقا تكين ابن لكي تكي ألا يمس القرآن إلا طاهر كدا وان يتبع القرآن سيمي سلكي رواه مالك مرسل الإمام مالك يا روي توسى mursal me ake cewa mursal al-Imam al-Baiquni yake cewa wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat mursali shine hadisin da aka yadda sahabi tabi'i ne zai ce misali wa kuka sani daga cikin tabi'ai ku bani sunan mutum guda Salahuddin man ta'rifu min at-tabi'in la Sa'id bin al-Musayyib sayyid at-tabi'in ko to aya haka ne Sa'id yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد شيكم بيغاوا با bai ga manzon Allah ba. An gane da kyau ko? To kasancewar tabi'i yace kai tsaye manzon Allah ya ce to wannan sai a ce da'ifi ne. Dole sai ya kawo sahabin da yami ya gaya masa. To wannan shaki ta mursal. Amma mursali kala biyu ne. Akwai mursalus sahabi, akwai mursalu madunus sahabi. Mursali na sahabi. Me ake cewa mursalus sahabi? Shine sahabi wanda bai yi lokacin da zai rawaito hadisin ba sai ya rawaito hadisi. Misali Ibn Abbas lokacin da manzon Allah ya rayu a Makka baya da wayo, ko kuma akwai lokacin da ma ba a yihe sa ba, sai ya rawaito hadisin abun da ya faru a Makka. An gane da kyau ko? To a wannan lokacin za a ce wannan hadisin mursali ne, amma mursali nawa? Na tabi'i. Domin an san tabbat ba shi ya ga manzon Allah ya yi abun ba, ba shi ya ji manzon Allah ya faɗi maganar ba, wani ne daga cikin sahabbai yami ya ba shi labari. An gane da kyau ko? Kenan sai a ce mursalus sahabi. Kenan shi wannan a kai tsaye ka'ida ta usulul ilmi, kenan suna ulumul qur'an, ulumul hadis suke cewa marasilus sahabatu maqbulatun. Mursali na sahabi karbabbe ne. Misali Abu Huraira ya kawo hadisai da yawa wanda an yi su ne kamin ya musulunta, kamin ya zo wajen manzon Allah. To idan ya bada wannan hadisin sai a ce mursali ne, amma mursalin sahabi, domin an tabbatar da cewa lokacin da abin ya faru babu shi, ko bai mami ba, bai ma musulunta ba. Kenan tabbata akwai wanda ya mi, wanda ya bashi labarin daga cikin sahabbai, shine ma'anan mursalus sahabi. Yace wa wasalahu an-nasa'i, al-imamu an-nasa'i yayi isalin sa, ma'ana ya hada su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan da aka ce mursal ne sahabin da ba a faɗi ba, sai aka zo a cikin riwaya ta imamun nasa'i aka kawo sahabin. An gane da kyau ko? Kenan sai ya huta da matsayin mi? Da matsayin mursal. Wa ibn Hibban da Ibn Hibban wa huwa ma'lulun, sai dai hadisi ne mai illa. An gane da kyau ko? Jayyid. Hadisi ne mai illa, sai dai illa kala biyu ne. Akwai al-illatul qadiha wal illa ghairul qadiha. Akwai illa a wajen inganta hadisi, akwai illa da take tasiri, akwai illa da bata tasiri. To wannan hadisin dai akwai malaman da suka ingantar da shi, kuma ko da a wannan riwaya bai inganta ba, asali wannan sahifa kin wannan littafin abu ne tabbatacce a sunna. Dai daga cikin sahabban ne da ake cewa Amr bin Hazm, manzo Allah ya tura sa zuwa wani gari ya ilmantar da su ilimi na addini. Sai manzo Allah ya rubuta masa, yayi masa bayani, yana gaya masa, yana rubutawa, ga abinda zaka ce zaka umurcin su da sai. Daga cikin abinda ya umurce su, kada wanda ya taba alqur'ani sai mai me, sai mai tsarki. To me ake nufi da mai tsarki anan? Mai arwalla alhadathul akbar ko alhadathul asghar? An gane da kyau ko? Na ma malumai sun yi kai kawo. Mafi yawancin malumai na wannan zamanin kamar irin su al-Imam Ibn Uthaymeen da sauransu, da al-Imam Ibn Hazm, suna ganin cewa taba alqur'ani baya daga cikin sharadin sa tsarki. An gane da kuma na baya daga cikin sharadin taba alqur'ani yin arwalla. To amma mafi yawancin malumai dai, musamman al-mazahibul arba, sun ce akan cewa taba alqur'ani dole sai an yi mi, sai an yi arwalla. An gane da kyau ko? Wannan shine abin da yake alkhairi. In ma wancan suna dalili, abin da yake alkhairi dai kada ka tabi alqur'ani sai ka mi, sai kana da arwalla. Idan da uzuri kuma ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Wannan shine kenan. Kina a takaice abinda wannan hadisi kin namuna, ba a taba alqur'ani sai da mi, sai da tsarki, ma'ana sai da arwalla. An Aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya kasance yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, yana ambaton Allah a kowanne lokaci, ma'ana a duk cikin yanayin da yake yana ambaton Allah. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito sa, wa allaqahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya rawaito sa, da ya rawaito sa mu'allaqan, ma'ana kamar yadda muka yi bayani alhadisul mu'allaq shine wanda aka cire horkon isnadin sa. Jayyid, ma'ana wannan hadisi ne ingantacce. Aisha take cewa manzo Allah a cikin kowanne yanayi yana mi, yana ambaton Allah. An gane da kyau. Ma'ana wannan hadisi na namuna baya daga cikin sharadi na zikiri ko karatu na alqur'ani, ba taba alqur'anin ba, karatun alqur'ani baya daga cikin sharadin sa mi, sarki. Domin idan an ce manzo Allah cikin kowane yanayi yana ambaton Allah, kenan ana nuna hatta lokacin da yake mi, yake baya da sarki. An gane da kyau ko? Dan haka lokacin da kake da baka da sarki, ya halatta kai karatun qur'ani cikin kai, kai tilawa. To amma taba alqur'ani nan ne matsalar take. Mafi alkhairi kai arwallan. wannan shine kenan wannan ne sunna muna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam meke da suna halshin sa a kodi yushi yana mi yana a cikin zikiri ne kuma wannan ita ce siffa ta duk mutumin kirki akwai wani hadisi da manzon Allah yake cewa la yazalu lisanuka rataban li zikrillah kada halshin ka ya gushi yana danyi a wajen ambaton Allah madaukakin sarki a duk lokacin da kake da dama kinan ka ambaci Allah madaukakin sarki kuma ambaton Allah madaukakin sarki baya daga cikin sharadin sa sai mutun ya rike tabzi kinan ko baka da rike da tabzi zaka yi ka ambaci Allah madaukakin sarki domin akwai da yawa da suka doka akan cewa zikiri dole sai kana mi sai kana rike da tabzi in dai ba tabzi a gare ka ba sai a ce to ba su zikiri alhali mai yawa shi ma jan tabzin ne kawai yake ba abin da yake faɗi kun ga wannan shine kenan manzo Allah kowane yanayi yana ambaton Allah madaukakin sarki wa an muawiya ta kala an karbo daga muawiya yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace al'ainu wika ussahi idanuwa sune madaurin takashi fa idza namatil aynani idan idanuwa guda biyu suka yi kwana istatlaqal wika'u to madauri yana banyewa rawahu ahmad ya rawaito sa wattabarani da imam at-tabarani an gane wannan hadisin idanuwa sune madaurin takashi idan idanuwa suka yi kwana to wannan madaurin yana walwalewa wannan hadisi har yanzu yana bayani ne akan mi akan kwana da kuma mi da kuma iska akwai hadisi ana kuma tsallake wa an Anas bin Malik ni kasa yake a wajena an gane da ke ku ku biyo ni inda nake kasa yake a wurina an gane da kyau dai wa an Muawiya mu ida hadisi sai mu kara bayani wa an Muawiya ta kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'ainu wuka'is sahi idanuwa sune madaurin takashi fa idza namatil aynani idan idanuwa suka yi kwana istatlaqa alwika madauri yana banyewa rawahu ahmad wa at-tabarani ahmad da tabarani suka rawaito sa wa zada kuma ya kara wa man nama duk wanda yayi kwana falyatawadda tu yayi arwallah wa hadhihi ziyada wannan karin fi hadha alhadith a cikin wannan hadisin inda abi daud ta kasance ne a wajen abi daud min hadith ali a hadisin ali duna qawlihi banda fadin sa istatlaqa alwika'u ma'ana meke da suna daurin yana banyewa wa fi kilal isnadain da'fun sai dai a cikin isnadin duka ga guda biyun gaba dayan su akwai mi akwai rauni ma'ana akwai dhaifanci a cikin su jayyid a riwaya ta horku ta ahmad da tabarani riwaya ce wadda meke da suna hasanul li ghairihi ma'ana dalilin wasu hadisai malamai sun inganta waccan riwayar amma wannan riwayar ta Abu Dawud ita ce bata inganta ba wannan hadisi yana nuna cewa ne dalilin da yasa aka ce kwana yana walwale arwalla dan saboda lokacin da mutun ya kwanta bai san abin da bayan shi take halbawa ba an gane da ke ko shine idan baka kwana ta kashinka kana iya ka rike ta kana jin iska sai ka ki dan kana hulke amma lokacin da kai kwana fa ka so baka so ba inda ta so hitowa sai ta yi mi sai ta huto dan madaurin yana dauri menene madaurin sune idanu kenan sai na muna hikimar da yasa kwana ya zamanto yana walwale arwala dalilin wannan yasa wasu malamai suka ce akan cewa ashe idan ya kasance kana kwana sai ka sa wani ya tsaye maka tsaro don wannan asar an samu shi akwai magabata da suke haka idan za su kwanta kwana shi su sa wani ya musu gadi kaga babu ruwa ni kuma ina so arwala gatawa haɗin ine da ita yanzu ina so in kwanta zanna kai gadi an gane da ke ko ya kwanta yayi kwanan shi to cikin kwana akwai labari wani abu ya hito da ne kwana a babu komai wallahi an gane da ke ko ban ji wari ba kuma sannan ban ji ƙara ba yace to shikenan tashi muyi sallah an gane da ke ko shikenan dama me yasa aka ce kwanan yana kare alwala dan me dan li annahu mazinnatu maza mazinnatu rih ba'ana dan saboda ana iya iska ba a sani ba kina in ka sa mai tsaro shikenan wannan asar akai shi a mi shi tsaro arwala ta kare ko bata kare ba sai ya tashi shikenan ya kwanci sai yayi meke da suna ya yayi ibadarsa kina wannan shine abin da wannan hadisi ke nunawa wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yadda Allah ta kara tabbata a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ihtajama yayi shaushawa yayi kaho wa salla sai salla wa lam yatawadda bayyi arwalla ba akhrajahu ad-Darqutni al-imamu ad-Darqutni ya hutar da shi wa layyanahu kuma ya miki da suna ya aibantar da shi mana ya aibantar da shi mana ya nuna cewa akwai wata illa a cikin sa ya rage masa karhi an gane da ke ko kinan hadisi ne dhaifi manzo Allah yayi shaushawa yaji sallah bayyi arwalla ba ko da yake hadisi ne dhaifi amma akwai asar da suka nuna cewa manzo Allah yana yin kaho baya sake arwalla an gane da ke ko a takaice abin da yake nuna mana hitowar jini baya mi baya mi baya karya arwalla jayi ina ji a wannan hadisin zamu dakata in so a sati mai zuwa zamu zanna muku alƙawarin insha Allah zamu zano abubuwan da suke walwale arwalla gaba ɗayan su a zubi guda lokaci guda an gane da ke ko sai mu ida wannan hadisan sai mu shiga a cikin sabon babu a ƙarshe in Allah ya so duk sati zamu zan dauko wani abu daga cikin abun da yake ci muna to a ƙarya a garin mu ko kuma a ƙasar mu dan yi bayanin sa shi ma wannan wani ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makarantar ya turo mini wata video videon shine akwai wani mutum wasu mutane sun kawo bidon na isanshi wanda ake sayar da isanshi ashe bidon na isanshi a tsakiyar shi an sa masa wuta ya kwarkware kenan tsakiyar shi ya matse sai aka kawo wasu robobi da leda irin wannan aka liƙe dan kada a gane da cewa tsakiyar shi ya matse an gane da ke ko ma'ana dan hora ta mi ta sayan isanshi to shine zamu dan yi fadakarwa akan wannan da sauran duk wanda suke irin wannan aikin irin wannan aiki shi ake cewa at-tatfif mana shine tauye ma'auni a jan kunne mai tsauri yazo a alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walil mutaffifin abone ya tabbata ga wanda suke rage ma'auni alladina hum idaktalu 'ala an-nasi yastawfun idan zasu awo a wajen mutane suna neman a cika musu lokacin da zasu auno isansin zasu nema a cika musu litirkin su wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun amma su idan zasu auna ma wasu sai su yi mi sai su tauye ma'aunin wannan babban zalunci ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da cewa man gashana fa laysa minna duk wanda ya yaudare mu musulmai to baya daga cikin mu musulmai na kwarai kuma su san da cewa duk wanda suke wannan aikin wannan ba abin da zai kara musu in ba hasara ba da kuma karin talauci ya zo a hadisi mai tsoratarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda biyar idan suka samu to Allah zai jarabta al'umma da bala'i daga ciki sai yake cewa walam yanqusul mikyala mutane ba za su taba rage abun awo ba illa ukhidu bisinini face sai Allah ya jarabce su da hori da tsananin rayuwa da kuma Allah ya dora musu shugabanni azzalumai ashe na daga cikin abin da yake jawo Allah ya dora mana shugabanni azzalumai shine ya kasance mu ma muna zaluntar sauran talakawa da suke sayan abubuwa a wajen mu ka san da cewa duk wanda ka zalunta ka sai da mamai ko ka auna masa wani abu alhali bai cika yanda ya kamata ba zaka maida mishi abun nan da ka zalunce sa kuma inda malami yake cewa ya ayyuha az-zalimu fi fi'lihi waz-zulmu mardudun ila ahlihi ya kai wanda kake zaluntar mutane ka san da cewa ran tashi alkiyama zaka biya su wannan zalunci a ranar da biyan su da zaka yi zaka biya su ne a cikin mi a cikin aikin ka na alkhairi in ma kana da shi in ma baka da shi ko za a dala maka daga cikin laihukan su kana da lamunin cewa aikin da kai zai isa a biya mutanen da ka zalunta daga cikin ladarka ladar ta yi saura ka shiga aljanna baka da wannan lamuni shi yasa manzo Allah ya siffanta irin wannan mutanen da hasararru almuflis tababu hasararru wanda za su yi ibada mai yawa ya kasance zaluncin da suka ma mutane an ɗebe wannan ibada an raba ma wanda suka zalunta Allah ya kare mu sannan kuma ya ba mu ikon neman halaliyar mu dukkanin wannan wallahi ba abin da yake jawo sa in ba kwaɗayin duniya ba Allah ya kare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi